da farko ina mai sake nanata godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka, yammacin Alhamis 6 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446, wanda kuma yayi daidai da 6 ga watan 3 watan Maris 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Mu'ad bin Jabal da kenan uwar Abba Ibrahim, garin Damaturu, babban birnin jihar Yobe. Domin ci gaba da majalisinmu na karatun Al-Qur'ani cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan Ramadan, kafin mu fara karatu zan so na miƙa godiya ga jinjina ga babban limami, babban mai tafsiri, yau kuma Alaramma, saboda shi Alaramma multi-purpose ne. Yawwa, da ya zauna faƙad a fada wa ajada, na bibiyi karatu, Allah ya saka da alkhairi. Shi ma Alaramman da ya ja masa baƙi, na gan shi can ya koma gefe, Allah ya saka da alkhairi. Kuma da kuka saurara, Allah ya saka da alkhairi. Hakika ba da san raina ba na jimfe karatun, wani yanayi ne ya taso, wani uzurin gaggawa ya taso, dole tafiya Abuja ta kama ni. Na je na dawo insha Allah, kuma za mu ɗora daga inda Alaramma ya tsaya. Mun fara tafsiri cikin suratul Isra, sura ta 17 cikin surorin Al-Qur'ani, cikin jerin gwanansu daga sama zuwa ƙasa, wanda kuma mun fara tafsirin aya ta farko bayan gabatarwa da nasihohi dangane da Ramadan. Ba mu ƙarasa ba, kuma lokaci yayi. To yau ma insha Allah daga nan din za mu fara, amma akwai 'yan tambayoyi cikin waɗanda aka aiko na tafi da su a wancan darasin namu, zan so mu duba guda 2-3 insha Allah. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, malam Allah ya kara lafiya da Alaramma Dr. Sani, amin. Malam, tambaya na shine menene hukuncin masu bleaching, dan yanzu abin ya bar ba mata bane kadai hadda maza, dai gaskiya an ci baya namiji kuma da bleaching, namiji kuma da bleaching, su idan mata sun yi ba wai daidai bane, amma dai ya dan yi kama da yanayin su, saboda su dama ƴan ado ne da ƴan kawa. Awo man yuna shahu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, ko su dama ƴan kwalliya ne, ƴan lele ne, ko ba haka ba? Amma kai da zaka fita ka nema cikan namiji a ganka wani garjeji, kai baki baki ma haka, ko ba haka ba? Kwanjinka ya tattashi. Ai shine namiji malam, ko ɗakin gayu ne, in gayu yana so ya nuna shi ya cika, ai ba fulawoyi yake sawa ba, sai ne wata katuwar rediyo da wani katon takalmi da wata taya taya, ko ba haka ba? Yana nuna cewa shi gwarzon namiji ne. So taƙila za ka iya fahimta idan mata sun yi bleaching, saboda me? Saboda yana da yanayi na ɗabi'arsu, ɓangare ne na kwalliya. Amma kai namiji ba, komai ma yawanci maza da na sani, mai dai na shafawa, in zafi ya zo sun yi sallama da shi, in sanyi ya zo, in suka dangwala dangwala ɗaya duka gaba ɗaya jalau, in ya murtsike hannunsa ya shafa fuskarsa, sauran sai ya murtsike a ƙafarsa, shi kenan ya fita ya tafiyarsa. Yaushe za a je ana wani shafa shafa kuma? To amma dai a shar'ance hukuncin da na mace da namiji bai bambanta, dukkaninsu haramun ne, huɗubar shaiɗan ce da ya yi alkawarin sai ya umarci ƴaƴan Annabi Adam sun canja halittar Allah. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban maqruba wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhana al-an'am wa la'amurannahum falayuzayyirunna khalqallah. Wannan yana daga cikin alkawarin da ya yi, zai ɓatar da ƴaƴan Annabi Adam daga ciki, sai ya umarce su, ya sanya sun dinga canja halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka malamai suka kasa canja halitta zuwa gida uku. Na farko, wacce take gyara halittar ne. Misali, mutum macen da take farashi ta shafa mai da zai preserving laushin fatarta da kuma magance mata kuraje da wani ne wannan gyaran fata ne dan haka ba a lissafa shi a cikin canja halittar Allah na biyu shine wata kwalliya da za a yi na dan lokaci na dan wani lokaci da zai canja kalar kamar irin decoration na kwalliyar amarya da mata suke yi su koma wani dododo tsohuwar mata ka ganta an fente ta ko yawa in fuskan ma da kuraje duka shi ma duka sai ya zama dubbe nuna ba to wannan na dan lokaci ne wasu suka ce hatta wannan ma akwai nau'i na ha'inci a ciki da yaudara to amma kasancewar sa na dan lokaci ne ba abu bane da yake dawwama ya ci gaba da tafiya ko yaushe ko ya dauki lokaci da an wanke an yi alwala shikenan magana ta kare ko an yi wanka shikenan wannan baya cikin canja halittar Allah amma nau'i na uku shine wanda zai yi amfani da ko dai mai ko kuma sauran nau'i na zamani da aka zo da shi yanzu banda mai an koma shan kwaya in aka sha kwaya gaba daya shikenan sai a koma ba kamar mai ba mai sai inda aka shafa ai ko a da ne ake Coca-Cola face abin nan Santa face da Coca-Cola leg to yanzu an bar wannan magani kwaya za a sha komai da komai gaba daya zai canja halitta ko kuma waɗanda suke zuwa ma ai musu surgery a cire sinadarin da yake kawo wannan bakin so waɗannan nau'in na ƙarshe ko da wasu yanayi aka yi shi yana daga cikin nau'in canja halittar Allah kuma haramun ne bai halatta a yi shi daga mace wala ga namiji sannan banda haka ka'idar shari'a dukkan wani abu da zai kai ga cutarwa shari'a tana haramta shi abaran mizalu fi shari'a duk abin da zai kai ga cutarwa shari'a tana haramta shi wanda wannan yana daga cikin abin da ya tabbata a likitance waɗannan magungunan da ake shafawa ko wanda ake sha ko wanda ake yin surgery dukkaninsu suna rage yawan sinadarin melanin ne ko da yake jikin mutum da yake jikin fata wanda yawan tauye shi yana iya kaiwa ga cutar kansa wanda an samu waɗannan cases da dama don haka ko da ba canja halittar Allah ba ne cutar wanda yake yi ita kadai za ta iya zama kaiwa ga halaka wala tuqu bi aydikum ila tahluka wallahu ala wa alam Allah ya gane da mu wannan yana tambaya cewa assalamu alaikum malam idan limami ya karanta aya wacce aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta ya halatta ma musu ce sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda naji wasu suna yi nagode jazakallahu khairan wannan matsalar tana da rassa guda biyu kuma dukkanin hukuncin su ɗaya ne matsalar farko shine idan ka karanta wajen da aka yi umarni da ayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kamar fadin Allah madaukakin sarki inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin bayan ya bada labarin cewa shi da mala'ikunsa suna da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka ku ba waɗanda kuka yi imani ku yi masa salati to wannan umarni da aka yi da kuma ɗaya wajen shine idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayinka na musulmi kaji an ambace shi to kana da hakki na kai masa salati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi haka ba wannan ana daukar sa a matsayin menene marowaci ne ko banda kuma falalar da zaka samu kuma idan kai masa salati to kaga a na farko umarni ne a na biyu samun wannan falalar ne ko ba haka ba to dukkan musu ko dai umarni ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko kuma ana cikin sallah a ambaci a karanta ɗaya daga cikin ayoyi guda hudu da aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina alladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima نزل على محمد لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وأن آيوهم بداه دكا نصر أنبجاء النبي صلى الله عليه وسلم to idan ana sallah sai mumin yazo ya karanta Muhammadur Rasulullah ka iya cewa sallallahu alaihi wa sallam yanzu dai gaba ɗaya kun fada ba matsala bane saboda dama karatu ake ko ba haka ba to yaya hukuncin yake a sallah malamai suna da maganganu guda biyu akai dangane da sallar farilla amma dangane da sallar nafila ittifaqan za a iya yi idan ana kana cikin sallar nafila aka karanta ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to zaka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma liman ya karanta ɗaya daga wajen waɗannan daga cikin waɗannan wuraren guda idan sallar nafila ne an gane ko wannan zaka iya yi amma shi ma ba sallai sai ka daga murya da shi ba ba irin yadda muke yi ba a masallaci da an yi sai ka ji gaba ɗaya masallacin ya ruɗe irin wannan wani limami aka dakatar masa da haddasa ya zo yana cikin karatunsa cikin suratul fatihi da ya gangaro bakin kwana Muhammadur Rasulullah sai masallaci suka ce sallallahu alaihi wasallam daga nan sai haddasa tsaya shikenan ana ta ƙara ɗora masa amma shafin ya rufe saboda an firgita shi an faɗa da ƙarfi su za ka iya yi da sauti wanda yake na ƙasa ba lallai sai ka ɗaga sauti wajen faɗa ba amma idan a sallar farilla ne akwai saɓanin malamai suna ganin cewa in sallar farilla ne umarnin na ka saurara a cikin karatun Alƙur'ani da kuma lazimtar abubuwa na wajibi na furuci da kuma na gaba da ake yi a cikin sallah shine kan gaba sama da umarnin yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wannan fahimtar ɗaya daga cikin ɓangaren malamai kenan amma zance mafi inganci shine ɓangare na biyu wanda suka tafi cewa za ka iya yi hatta a sallar farilla ɗin ba tare da ka ɗaga murya ba wallahu a'ala wa a'lam wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da alaramma amin shin mutum zai iya auren 'yar ɗankanin babansa wacce ta tashi a gabansa bayan rasuwar mahaifinta? Kun gane tambayar? 'Yar ɗankanin babansa kazin ɗinsa kenan mahaifinsa kun gane tambayar? Yana tambaya ne da mahaifinsa da mahaifin baban yarinyar ƴan uwa ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ko shaƙiƙai ko ne abbai almuhim dai to sai mahaifin nata sai ya rasu shi ƙani ne a wajensa ko to yanzu mahaifinta ya rasu sai ya ɗauke ta ta tashi a gidansa ita a matsayinsa a karaya sunanta Esther saboda babanta yayansa ne amma kuma ta tashi a gidansa shi ya rene ta ya tarbiyyance ta to shin bayan ta ɗaga ya yaba da halinta idan ya gani yana so zai iya aurenta shine tambayar da yake yi an gane ko a shari'a babu abin da zai hana ya aure ta sai dai ana barin halal dan maslaha nan ba dan kunya bane an gane ko ana barin halal dan maslaha dan a zauna lafiya shine dan kunya din da malam Bahaushe yake cewa abinda yasa nake babu abin da ya hana a shari'a shine ayoyin ayar da ta yi bayanin haramci a cikin alkur'ani ba ta hada da waɗannan ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halail abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salafa inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum iya waɗannan su Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku shi yasa yace wa uhil wa ahalla lakum ko uhilla lakum ma wara adalikum duk waɗanda ba waɗannan ba an halatta dan haka wannan yar gidan kanin yar gidan dan gidan kanin babanka ta halatta ka aure ta bata daga cikin waɗannan haramcin domin ta shiga cikin uhilla lakum ma wara wa ahalla lakum ma wara adalikum to amma saboda zamantakewa kuma shi yasa nace ana barin halal don maslaha don a zauna lafiya. Domin irin wannan tsarin auren ba kasafai ake zama lafiya ba. A wajen iyayenmu mata, ya sunan irin wannan auren? Cin amana. Ba cin amana ba ne na shari'a, amma dai a fahimtar su cin amana ne, saboda yarinyar da ta tashi a gabanta tun tana ƴar ƙanƙanuwarta. Ta kuma juyo ta samu waje irin nata ta zama kishiyarta, tana ganin cewa wannan ɗin a matsayin cin amana ne. To ba wai don wannan fahimtar su a matsayin cin amanar ba, a'a, saboda maslahar auren karan kansa. Duk wanda ya ƙara aure yana da mata ɗaya, yana da sakina guda ɗaya, litaskulu ko idan ya ƙara ɗaya, so yake samu tashin hankali ko so yake samu ƙarin kwanciyar hankali? Na'am. A'a, kam ku basu su amsa masu bibbin, ku da ba kai ku ba hula samari. Me yake bukata? Ƙarin kwanciyar hankali ko ƙarin tashin hankali? Ƙarin kwanciyar hankali. To da wahala ya samu ƙarin kwanciyar hankali a irin wannan auren. An gane ko? Akwai wani case da na taɓa taking part a ciki, na sunbinsa ƙarshe ma abin gargajewa ya yi. Wani bawan Allah ne, Allah ya sanya masa tausayi, ya dubi wata yarinya wacce take iyayenta masu ƙaramin ƙarfi ne tun suna raye, sai ya ɗauki nauyinta ta yi karatun primary a makaranta private. Ta shiga secondary sai iyayenta suka rasu. Dama suna rayen ma ƙanwar marayu ce. Sai ya ɗora ya ci gaba da ɗaukan nauyinta har ta zo ta kammala makarantar sakandare, ya sa ta a makarantar jami'a za ta ci gaba da karatu. Daga nan Allah ya mata baiwa ta hazaka. To shi ma sai ya ga bari ya ƙara ladan ko lilladina asalul husna wa ziyada. Wannan yanzu yadda take da basiran nan, kuma Allah ya mata halitta tana da sura, sai ya ga to yadda yake ta aikin ladan nan, bari ya ƙorar da aikin ladan, sai ya so ya jawo ta cikin gida. To wannan yunƙurin da ya yi, saboda ita matar tasa tana cikin waɗanda suka taimaka masa wajen wannan gagarumin aikin alkhairi, wannan yunƙurin da ya yi sai da ya wargaza masa zaman lafiyar cikin gidansa, ya kuma wargaza karatun yarinya, saboda fitinar da ta zo ta faru bayan sun yi aure ƙarshe kuma ya sake ta, sai ya zama ba ta kuma da wanda zai ci gaba da kulawa da ita. Shi gidansa babu kwanciyar hankali, matar ɗaya da yake zaune da ita da kwanciyar hankali, da yanzu ya koma da rabin kwanciyar hankali. Ƙarin kwanciyar hankalin da yake so ya samu ya rasa. Ita kuma waccan yarinyar da yake taimaka mata, duk ginin da ya yi yanzu ya ɓata. Alkhairin da ita matarsa ta yi mata yanzu ya zama sharri, saboda ya shi zama an samu babban saɓani tsakankaninsu. Ƙarshe dai duka abin ya zo ya wargaje. Kaga wataƙila da ya yi irin wannan tambayar, da sai a ce masa ya bar wannan dan Allah, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min, dan ci gaba da kulawa da zaman lafiyar wannan yarinya. Nake ba wa mai wannan tambayar shawara, ya bar kyawawan halayen da wannan ƴar tasa ta kara take da shi, halal ne ya aure ta, amma ya yi haƙuri dan a zauna lafiya. Kada ya ɓaro wa kansa maganar da za ta ƙara masa rashin zaman lafiya a gida, sannan kuma ita wannan yarinyar idan aka sallame ta daga gidan suka samu saɓani da matar gidan, ina za ta je? An gane ku? Ina ne gidansu? Nan gidan shi ne gidan babanta. Yanzu babanta na kara yana so ya juya ya zama mijinta. To idan aka samu saɓani ya sake ta, kuma ce ta je ina? To don haka, kamar yadda na ambata, babu haramci kai tsaye, amma kuma lallai da za a haƙura ɗin sai a bar halal don a zauna lafiya. Wallahu a'la wa a'lam. To wannan ina ga ta yi tsayi, gwara dai mu shiga karatu, wataƙila ma ɗauke ta gwara. Bismillah al-Rahman, suratul Isra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تركي يا تبتا غواندا أسرى بعبده يأتي فيها دباوانسا إبن تدري بعبده دباوانسا ليلا محمد تدري من المسجد الحرام دقى مسلاتين الفرمان مكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله زواجا مسلاتي واند يكي مفي نيسا الذي باركنا حوله واند مكسيني البركة أكي وينسا لنريه من آياتنا دمنونا مسا آيوهم إنه لليشي الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير شيني ميجيكما شيني ميجاني كمار يدى بيان يقباتا wannan sura makkiya ce kuma ta sauka domin lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da cutarwa da azabtarwar quraishawa kafiran makka da kafiran makka take kara tsananta gare shi Allah subhanahu wataala yake tsarki ya tabbata subhanalladhi asra bi abdihi ya tabbata ga wanda yake tafiyar dare da bawansa wanda wannan shi ake cewa isra'i kamar yadda ake fada Isra'i da Mi'raji ko ita wannan ayar ita wannan surar suratul Isra da ayoyin da zamu karanta suna da alaka da Isra'i din ne tafiyar dare daga Makka daga Masjidul Haram zuwa Al-Masjidul Azwa Masjidul Aqsa wannan tafiyar zuwa Al-Masjidul Aqsa wannan tafiyar ita ce Isra'i ita ce akai daya bangaren na Mi'raji tafiyar da aka yi daga ƙasa zuwa sama wannan hawa aka yi hawa sama aka yi wannan ayoyin da suka yi bayani suna cikin suratul najmi Allah subhanahu wataala yake cewa thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadaba alqadu ma raa afatumarunahu ala ma yara wa laqad raahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yabsha sidrata ma yabsha ma zaqal basar wa ma faza laqad raa min ayati rabbihi alkubra wadannan ayoyin su suke magana akan me Isra'i a Mi'raji din hawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama wanda ayoyin insha Allah banda wannan ayoyin kuma akwai hadisi da suka zo masu tarin yawa wanda insha Allah zamu duba wasu daga cikin su to Allah subhanahu wataala yace bi abdihi tare da bawansa wanda bawan kenan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa ubudiyya kala biyu ce bauta ka kasance bawa na Allah kala biyu ne akwai bayin Allah na tilas ko ka ko kaso kai bawan Allah ne akwai bayin Allah na musamman wanda Allah subhanahu wataala yake danganta su zuwa ga yake danganta su a danganta su zuwa gare shi wanda wannan ubudiyya ce khasa wacce ubudiyya amma ko ka ko kaso kai bawa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wani abin da ke gan kasa face yazo sai yazo wa Allah subhanahu wataala a matsayin bawa bawa kake saboda baka da akwai abubuwan da baka da irada taka ta kanka Allah ya halice ka a matsayin mutum wanda baka rayuwa sai da oxygen in ka ga din ka kai ba bawa bane kace kai zaka nemi carbon dioxide ita zaka dinga sha kana rayuwa zaka iya ba zai yi ba dole sai kana cin abinci in ka isa ka gada kai fana uku baka ci abinci ba ka saba wa fikiran da Allah ya dora ka akai biyayya ga wannan ko kai imani a musulmi ko baka yi imani a musulmi a matsayin ka na musulmi ba ta mayar da kai bawa dole ka bi ko ka ci ko ka so sai kuma al-ubudiyyal khassa kasancewar ka bawa na Allah subhanahu wataala na musamman wanda wannan su da dama Allah subhanahu wataala yakan kefa bayinsa sai ya faɗi sifofinsu da cewa irin waɗannan bayi ne na musamman kamar yadda yake cewa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama irin waɗannan masu sifofin nan da aka ambata sune ibadur rahman bayi Allah mai rahama wannan matsayi aka ba su ko kuma ƙasa aka yi da su idan aka ce kai bawan Allah ne sama aka yi da kai ko ƙasa aka yi da kai sama aka yi da kai wannan yana daga cikin matsayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a dinga kiransa da shi Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a dinga jingina masa cewa shi bawan Allah ne kuma baka rage matsayinsa ba ko kadan idan kace me idan kace shi bawan Allah ne shi yasa ma Allah subhanahu wataala a wuri daban-daban a wuraren da ya kamata a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da mafi girman matsayinsa sai ya kira sai ya ambace shi da me da bawa saboda wannan ubudiyar jinjina ta ga ubudiyar da aka jinjina zuwa ga Allah subhanahu wataala matsayi ne ba kankani ba Allah subhanahu wataala alayhi subhanalladhi asra bi abdihi duba mawqifi na isra'i dinnan amma Allah subhanahu wataala sai ya kira shi da bawansa haka nan a wani wajen ubangiji subhanahu wataala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa a mawqifi na mawqifi na tahaddi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina mawqifi ne na tahaddi da Allah subhanahu wataala zai yi cewa ba a isa a zo da irin wannan qur'anin ba ba a isa a zo da wasu ayoyi ko surori na shi ba to fa atu bi suratin min mithlihi rad'u man rad'u man sabatu min dunillahi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wacce am yakunu qulu naftara ce haka nan ubangiji subhanahu wataala a mawqifi na saukar da alqur'ani yace tabarakal ladhi نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حكى أفضل أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وما مسعين نغضوا ديا وقم مسعيني وحكى كم وصور وصور أن الله سبحانه وتعالى يكراس دوانا مسعين واذكر عبدنا أيوبا واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار الله سبحانه وتعالى يقول لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون annabi isa da mala'iku ba sa kyama a jingina su su ce kan cewa su bayi ne na Allah subhanahu wataala bal ibadul mukramuna bayi ne wadanda suke Allah subhanahu wataala ya karrama su to dan haka annabi yake subhanallazi asra bi abdihi wannan matsayi ne na musamman da Allah subhanahu wataala ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam min al masjid al haram daga masallaci ne al farma dalamai suka ce lokacin da ayat ta sauka wannan surar makiyya ce ko madaniya na'am makiyya ce to a lokacin akwai masjidil haram akwai almasjidil haram a lokacin akwai masallacin ko dai ka'aba ce kadai to akwai ishara na cewa wannan wajen zai zama masallaci kuma zai dawo karkashin kulawar musulmi a tsabtace shi daga dukkanin shirka da gumakan da suke cikinsa don haka akwai bishara na fatuhu makka in ji wasu malaman a ciki haka nan ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa zuwa ga masallaci mai nisa wanda wannan shi ma a wannan lokacin babu masallacin amma akwai ishara na cewa buɗewa na musulunci al-futuhat za su kai zuwa ga wurin kuma wannan masallacin zai zama wanda yake masallaci mai nisa wasu suka ce to masallatan da ba guda uku ne da al-masjidul nabawi da al-masjidul haram da kuma al-masjidul aqsa ko to a wannan lokacin akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu to malamai suka ce a cikin surar a cikin ayar akwai ishara gare shi saboda ga masallaci na kusa ga kuma na ne na nesa ko al-aqsa mafi nisa to akwai kuma mai nisa ke akwai masallaci na kusa akwai masallaci mafi nisa me haka yake nufi akwai mai nisa kenan akwai mai nisa mafi nisa shine wanda yake sha tafiya ce mai nisan gaske amma kuma akwai mai nisa wanda yake yana kusa da su shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai ishara zuwa gare shi alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan waje da Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin sa ko a kewaye da shi ko daura da shi wanda ya kasance mahbab ar-risalatu samawiyya ar-risalatu samawiyya waje ne da aka an aiko annabawa masu yawa a wannan area da faka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a wannan waje linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa kadan daga cikin ayoyin annabi ibrahim ya taba roƙa a nuna masa ko amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah da kansa ya zabe shi yaje nuna masa domin ya nuna masa waɗannan ayoyi wa qala rabbuka wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min al-tayr fasuhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a al-aya akwai hadisai masu tarin yawa da suka zo akan yadda aka gudanar da Isra'i ayat ta yi ishara a dunkule yadda aka yi shi amma hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo domin wannan bayani al-hafiz abul khattab umar bin dihya cikin littafinsa at-tanwir fi maulid sirajil munir yake cewa hadisan da suka zo da suke da alaka da Isra'i da Mi'raji hadisai ne mutawatirai wanda ruwayoyi ne da aka suke zuwa ga sahabbai masu tarin yawa a ciki akwai ruwayar Umar bin Khattab radiyallahu anhu da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Abdullah bin Mas'ud da Abi Darr da Malik bin Sa'sa da Abi Hurairah da Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah bin Abbas da Shaddad bin Aws da Ubay bin Ka'b da Abdurrahman radiyallahu anhu ajma'i wannan riwayoyin mafi yawancin su riwayoyi ne tabbatattu yace to daga cikin abin da ya kula da shi shine zanadiqa masu kirkirar ƙarya su jingina ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su sabu cin kasuwa a area ba saboda ba sa san su shahara ko kuma su yaɗa wannan al'amari mai ban mamaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a matsayin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗannan hadisai za mu ɗauki hadisi guda ɗaya ruwayar Anas bin Malik daga Malik bin Sa'sa wanda Imam Ahmad ya fitar da ita cikin musnad ɗinsa domin mu ga a taƙaice yadda aka gudanar da wannan Isra'i da kuma Mi'raji yake cewa Malik bin Sa'sa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labari al-laylata usriya bihi akan daren da aka yi isra'i da shi yake cewa bainama ana fil hatim aytul hijri fa atani ati yake lokacin da nake kwance da daddare ina kishingide sai wani mai zuwa ya zo mini faja'ala yaqulu li sahibihi al-awsat bayna thalatha su uku sai yake cewa ɗaya daga cikin wanda suka zo tare da shi ma'ana ɗaya daga cikin mala'ikun da suka zo masa yake ce masa fa'atini bi qabdin fasakka ma bayna hadihi ila hadihi sai yake a zo masa da abin tsagawa sai ya tsaga kirjinsa ya fitar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo masa da wani masaki wanda yake akwai ruwa a cikinsa fa utiya fisharatin ko sai aka zo masa da wani mazubi sai aka sanya zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki aka wanke ta daga nan fa utiya bi baglatin sai aka zo da dabba hadisin yana da tsayi zan so na yi kokarin takaitawa saboda yanayi na lokaci sai aka zo da dabba wacce take ana wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta umma utitu bi dabbatin dunal bagli wa fawqal himali ma'ana wacce ake cewa a sunanta burata ko burata waje yake ita ba alfadari ba kuma ba jaki ba burata kenan daga nan fa humiltu alaihi fantalaqa bi jibril alaihi salam hatta ata bi ila sama'i dunya daga nan sai annabi mala'ika jibril ya dauke shi bayan sun je Al-Masjidil Haram sai ya dauke shi sai da suka je sama ta farko. Lokacin da suka je sama ta farko sai mala'ika Jibril ya nemi a bude. Bastafta sai ya nemi a bude masa sama. Fakila sai aka ce man hada wane ne sai ya ce Jibril. Sai ya ce shine mala'ika Jibril. Sai aka ce to waye tare da kai man ma'aka? Wane ne yake tare da kai? Kala sai ya ce Muhammadu. Sai ya ce ai Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. Kila sai aka ce awa qad ursila ilayhi, an tura masa cewa ya zo da shi yana da appointment ko haka kawai ka taho da shi? Sai ya ce kala na'am. Faqila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Yace eh an yi umarni da a zo da shi. To sai suka bude suka ce to masha Allah ana maraba da zuwan sa kuma madalla da wannan zuwa nasa. Fafuti alana falamma khalastu fa idha fihi adam alayhi salam. Daga nan da aka bude ko da ya shigo sai ya ga Annabi Adam alayhi salam. Thumma qala, sai yace masa a qala hadha abuka Adam fa sallim alayhi. Sai mala'ika Jibril yace wannan shi ne Annabi Adam, ka gaishe shi kai masa sallama. Fa sallamtu alayhi fa radda salam. Sai ya masa sallama sai Annabi Adam ya mayar masa sallama. Thumma qala, sai yace marhaban bil ibn salih wan nabiy salih. Annabi Adam alayhi salam yace madalla sannu da zuwa da nagari kuma Annabi nagari. Kuma shi Annabi Adam baban kowa ne kuma ya san matsayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan daga nan sai suka wuce suka tafi sama ta biyu. Da suka je wannan protocol din da aka yi a sama ta farko haka aka ƙara yi, yace shine kuma an yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam izini, aka bude masu suka shiga. Suna shiga sai suka tarar da Annabi Isa da Annabi Yahaya. Dama su ƴan bakwannai ne, a iyayensu mata ƴan uwa ne. Annabi Yahya da Annabi Isa alayhi salam daga nan suka shigo su yi musu gaisuwa. Al-mala'ika Jibril ya gabatar da su gare shi. Sai aka tafi zuwa sama ta uku. Dusan protocol din da aka yi a ta farko aka ƙara maimaita shi. Yana zuwa sai ya tarar da Annabi Yusuf. Yusuf ayyuha as-siddiq. Da ya gaishi a nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai ala hakika Allah ya zuba halitta a nan, an bashi rabin duniya. A nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaishi. Don haka ba mamaki waɗancan matan da suka gaishi. Falam ma ra'aynahu akbarnahu wa qatala aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hada bashara in hada illa malakun karim. To qad uriya shatral jamal, an bashi rabin kyawu. To haka suka tafi. Daga nan sai suka tafi sama ta hudu. Shi ma suna zuwa suka nemi a bude, aka bude, aka yi wannan protocol din da aka yi. Yana zuwa sun ya tarar da Annabi Idris, shi ma ya masa sallama, shi ma ya maida masa sallama. Suka tafi sama ta biyar, aka yi the same up, an maimaita abin da aka aikata a sauran a kofofin. Nan ma ya tarar da Annabi Harun. Da aka je sama ta shida, sai ya tarar da Annabi Musa alayhi salam. Da aka je sama ta bakwai, sai ya tarar da Annabi Ibrahim Khalilur Rahman. Yana zuwa the same wannan protocol din da aka yi haka aka ƙara maimaita shi. Yace Annabi mala'ika Jibril yace wannan shine Annabi, wannan shine Ibrahim. Fa sallim alayhi, kai masa sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama sai ya radda masa sai yace marhaban bil ibni salih wal nabiy salih. Kamar yadda Annabi Adam ya faɗa, haka shi ma Annabi Ibrahim ya faɗa. Sai ka koma can ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama. Na'am, wa mimman hamalna ma'a nuhin ko wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wastabaina ila tusla alaihim ayatul rahmani sharru sujjadan wa bukiya. Dan haka Annabi Ibrahim sai yace wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ibn salih, saboda ya san ɗaya ne daga cikin jikokin ɗansa Annabi Isma'il. Don haka sai ya ce madalla da zuwan wannan al-ibn salih. Daga nan thumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Daga nan sai aka ɗaga ni zuwa ga magaryar cikewa. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. To daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi anan ya hangi haske na Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda akwai maganganu masu tarin yawa akan shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake iraji ko bai ganshi ba yace mu anna arahu kamar yadda yazo a duwaye ummu Aisha radiyallahu anha wanda wannan shine fahimtar mas'a ahli sunna wal jama'a gaba ɗaya cewa bayyuwa a duniya wani mahaluki ya ga Allah subhanahu wata'ala da idanunsa a duniya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi Musa qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin to tunda yake lan tarani ba zai taba yiwa ka gani ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai ganshi ba illa gani da idanun sun ci amma ba gani da ido wanda yake kurukuru ba inda yake akwai maganganun malamai wanda suka hada waɗannan hadisai amma dai zance mafi inganci shine annabi sallallahu alaihi wasallam a bai ga ubangiji subhanahu wata'ala da idansa ba to daga nan sai aka bashi sallah bayan an bashi sallah sai aka bashi salloli guda 50 bayan ya taho a hanyarsa ta dawowa a sama ta shida suka hadu da annabi Musa ya tambaye shi yace an bashi sallah yace guda nawa aka baka yace an bani guda 50 yace to ina baka shawara ni na gwada bani Isra'ila na sha wahala da su ta wurin kai suke da shi kai ma kada ka je kai fama da mutanenka ka koma ka je a nemi ragi ya koma aka rage 5 ya ƙara komawa aka rage 10 ya ƙara komawa aka rage 10 ta dawo 30 ya ƙara 10 aka rage 10 ta dawo 20 ya ƙara komawa aka rage 10 ta dawo 10 sannan yace masa ka ƙara komawa ka nemi rage ya koma sai suka dawo guda 5 daga nan da ya dawo shi 5 din ma ka nemi rage Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai sa'altu rabbi hatta sahiyatu na roƙi ubangiji na har na fara jin kunya walakin arda wa usalli fanafattu fanada munadin qad ambaita faridati wa khaffatu an ibadi daga nan sai bai kira ya kira ubangiji subhanahu wata'ala yace masa cewa lallai ta tabbata wannan guda 5 din ce kuma yayi sauki ga bayinsa wasu ruwayoyin aka ce ka je guda 50 ne guda 5 ne amma ladan su ladan guda 50 din ne malja abul hasanati falahu ashru amsalha ko dan haka guda 5 ne amma ladan su na guda 50 ne a takaice wannan shine ko ita ce ruwaya mafi gamewa ba zan ce mafi inganci ba domin ruwayoyin yawanci ingantattu ne to amma wannan ita ce mafi gamewa daga ciki kasancewar ta riwaya ce ta sahabi daga sahabi Anas bin Malik ya rawaito daga Anas bin Sa'sa sahabi ne yaji daga sahabi ba tabi'i bane yaji daga sahabi dan haka wannan shine a takaice yadda Isra'i da Mi'raji ya kasance bayan sun dawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a cikin wannan daren da gari ya waye ya fara bada labari mushrikai sun samu abun yamadi ɗaya daga cikin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa an yi Isra'i da shi cikin dare ya je ya dawo sai yake wannan abun ya faru da gaske yake yanzu ni kake gaya ko mutane ma sun taru zaka faɗa musu ci a gaban kowa ba zan faɗa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tara mutane yace to faga mutumin naku ya zo kuma yau da sabuwa ya ce an tafi da shi daga nan zuwa almasjidul haram a cikin dare ɗaya tafiya ce da za a yi watanni ana yi tafiya ce da za a yi a wajen wata uku a ƙafa amma shi ya ce ya je ya dawo a cikin ne a cikin dare ɗaya don haka as usual suka ci gaba da karya tashi sai aka je aka samu sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu kamar yadda imamu bayhaqi rawaito a hadisin ummu aisha da aka same shi aka ce masa to fa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani mutum kuma mutumin naka ana so a shi ma a nuna masa to yanzu gaba ta yi da kai ma zaka rabu da shi yau kuma ka ji labarin da ya zo da shi da aka same shi aka gaya masa yace shine ya faɗa haka din kun tabbatar ya faɗa suka ce tabbas shi ya faɗa yace inda ya faɗa na yadda inda shi ya faɗa na yadda sai suka ce masa yanzu ba za ka yi amfani da hankalinka ba tafiyar wata uku tafiyar wata shida ita zai a cikin dare ya dawo yace to ai na gaskata shi da abin da ya faka mu ya faɗa abin da ya fi wannan ma kuma na gaskata shi قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في قدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشي تعينا جنكة شوان ديشي جنكة سمع أنفنا مسا يفتا كما نيدا كما شيني دنيا شي أكسا شعونا بأولو بأولونا أبو ماماكي بني دقنا أكي وأبو بكر الصديق لك بيدا شيوا الصديق من قسيا إن ذاك فتي فتي قسيا ومي تكجامك كابيا الله كسن يا مجتمع سو قسيا سودم هكا أتكيشي ونن شيني أبو دي فارو نا إسرائي ونن كما إتشي مسير ونن بسكي بني شيوا basi imani da shi ba kuma abu ne wanda yake tabbatacce malamai suna maganganu cewa shin Isra'il da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da jinsiyarsa ne ko da gangar jiki da shi mafi inganci an yi Isra'il da shi da mi'raji da gangar jikinsa ba wai sura bace wasu suna cewa kamar a mafarki ne sai aka yi wannan tafiyar da shi a'a abin da ya faru waqi'iyan an tafi da shi ne a fili da gangar jikinsa da kuma ruhinsa gaba daya شين الإمام مالك ابن كثير كتير والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به أسري به يقظة ناما ناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق ولما انتهى إلى باب المسجد وربط الصابة عند الباب ودخله فصلى في قبلة تحت المسجد ركعتين ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم dan haka zance mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi ne a farke ba a mafarki ba kuma da gangan jikinsa da ruhinsa gaba daya da isra'i da mi'raji gaba daya aka hada sai lokacin da aka yi isra'i wasu malaman suna cewa an yi shi ne a watan rajab wasu suna cewa an yi shi ne a watan rabi'ul awwal shekarar kuma shekara zance mafi inganci shi ne an yi shi a shekara ɗaya kafin hijira kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shekara ta 12 da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya kafin yayi hijira domin sai da shekara 13 yana da'awa a makka kafin ya koma yayi hijira zuwa ga madina mu ƙara aya da ya alarma
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل للي من بيوى النبي موسى الكتاب للتافي وانديك شيني التورة وجعلناه كما متسنياشي هدى لبني إسرائيل شرياني دبنو إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا للي كدك رئواني abin dogaro ba ni ba zurriyata man hamalla ma'a nuhi ya ku zurriyar wadanda muka tseratar tare da annabi nuhu innahu kana abdan shakura lalle ya kasance bawa ne annabi nuhu ya kasance bawa ne wanda yake mai godiya ubangiji subhanahu wata'ala yace wa ataina musal kita lalle mun bawa annabi musa littafi su da dama qur'ani yakan kawo bayani akan annabi Musa bayan ishara akan bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ishara ga taura bayan an ambace alqur'ani wanda malamai suka ce akwai alaka da kamanceceniya mai tarin yawa tsakanin yanayin rayuwar annabi Musa alaihi salam da kuma rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda hatta a hadisin da muka ambata wanda ya gabata, hadisin Anas bin Malik riwayar Malik bin Sa'sa, lokacin da aka yi miraji da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hadu da Annabi Musa, kun ga dukkanin annabawan babu wanda ya masa magana ko duk da yake Annabi Ibrahim yana sama ta bakwai sai da ya wuce shi, sannan ya zo sama ta shida inda ya hadu da Annabi Musa, amma bai ce masa ko wani, sai Annabi Musa ne ya ba shi shawarwari, wanda wannan yana daga cikin abin da yake kara nuna wannan alaka. Shi yasa Qur'ani sau da dama yakan ambaci Annabi Musa ya kuma ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a farko kamar yadda ya ambata a nan, sannan kuma sai ya ambaci Annabi Musa, ko kuma wani lokacin a ambaci At-Taura sannan sai ya ambaci Al-Qur'ani, ko kuma a ambaci Qur'ani sannan a ambaci At-Taura, wanda kuma dukkaninsu sun yi gwagwarmaya ne da kafirai. Wannan yana daga cikin kamanceceniyar su. Annabi Musa ya yi gwagwarmaya dawa da Fir'auna, wanda yake babban tsagiya ne da ake buga misali da shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya da su Abu Jahal ko da sauran manya-manyan mushrikai na Makka. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da nasara akan ga annabi Musa akan Fir'auna, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara akan dukkanin mushrikai waɗanda suka ja da shi, wanda wannan kaɗan daga cikin ɓangarori na kamanceceniya tsakanin su kenan. Waja'allahu hudan li bani Isra'il, waja'allahu muka sanya shi, shiwa kenan, na'am, alkitabun ko Annabi Musa, wane ne shiriya ga bani Isra'il? Annabi Musa ko kuma At-Taura? Ka'ida ta malaman nahwu, ad-damiru ya'udu ila aqrabi madhkurin lafzan wa rutbatan, damiri yana komawa zuwa ga abi sunan da aka ambata mafi kusa. Wa ataina musal kitaba, mun bai wa Annabi Musa littafi, wa ja'alnahu sai muka sanya shi, waye a kusa? A littafi ne, At-Taura ce a kusa ko? Littafi shi ne a kusa, shi ya fi kusa da lamiri. Lafzan wa rutbatan, da lafazi da kuma ta fuskar jerantuwarsu, don haka wa ja'alnahu yana komawa zuwa ga kan At-Taura ne. Allah subhanahu wa ta'ala yake inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu alladhina hadu war-rabbaniyunakum. Na'am, so dan haka wannan labirin yana komawa zuwa ga At-Taura. Wa ja'alna hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila ay waliyan wala nasira, kabu da kuruki wani abun bauta, abun dogaro ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce durriyata man amalna ma'a nuhi, waɗannan ya ku zurriya, durriyata ya durriyata, akwai harfin nida ma'azu, ya ku zurriyar waɗanda muka tsirata tare da Annabi Nuhu alaihi salam, wanda wannan daga ciki akwai ishara na nuna musu falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Mutanen da suka rayu da Annabi Nuhu suna da tarin yawa, aka halakar da dama daga ciki kaɗan aka tsiratar. To da Allah ya so ku waɗannan da kuke bijirewa, da Allah ya sanya ku cikin zuriyar waɗanda aka halakar, da za a same ku? Da ba a same ku ba. To don haka wannan falala ce ta Ubangiji, ya durriyata man amanna ba'a Nuhi, ya ku durriyar waɗanda aka tsiratar tare da Annabi Nuhu. Innahu kana abdan shakura, lalle shi ya kasance bawa ne wanda yake mai godiya. Ai fadkuru antum ni'mati alaikum bi isra'i bi irsali ilaikum muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan haka wannan falala ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, kuma shi asalin kakansu na da ulaika alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhi, kakansu na banda Annabi Adam, kakansu na biyu shine wa Annabi Nuhu alaihi salam, wanda wannan falala ce mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya. To shi wannan kakan naku ya kasance abdan shakura, bawa ne mai godiya, dan haka kuma ku kasance bayi masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da ya yi muku daban-daban. Haka ya zo a hadisi ingantacce, hadisi wanda yake mai tsayi Abu Hadisin Abu Abu Zara wanda shi ma da riwayar Abu Huraira hadisin shafa'a wanda yake dogo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan mutane sanani yayi sanani sun je sun sami Annabi Adam cewa ya ruka musu Ubangiji subhanahu wata'ala akan fishin da yayi yayi misali kowa ya san matsayinsa hatta ƴan wuta suna ganin cewa wahalar da suke sha a nan da za su koma wuta wata kila ko za su samu sauki duk da ba sauki za su samu ba amma saboda tsananin wahalar da suke ciki idan aka samu Annabi Adam zai ce shi ma yau ya ga Ubangiji subhanahu wataala yayi fushin da bai taba irin sa ba a duniya kuma ba zai yi irin sa ba a gaba dan haka shi ma yana tuno laifin da ya aikata na cin bishiyar da aka hane shi duk da Allah subhanahu wataala ya yafe masa fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ko amma duk da haka yana tunowa bai san yadda za a kare ba wa bilisanil hali yana cewa nafsi 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 shi ma ta kansa yake yi dan haka ku tafi zuwa ga wani na sannan sai a taho zuwa ga annabi nuhu alayhi salam idan aka same shi za su ce fa ya'tuna nuhan fa yaquluna ya nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allah 'abdan shakura fashfa' lana ila rabbika ya ce wa annabi nuhu ya ce annabi nuhu kai ne farkon manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a banka sa kuma Allah ya kira ka kai bawan sa ne na musamman kuma kai ne godiya ka taimaka mana ka roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cece mu annabi nuhu zai ce shi ma ya ga irin wannan fushi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wanda bai taba irin sa ba dan haka bilisanin hali yana cewa nafsi 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 domin yana tuno wannan sheto da ya rokar wa ɗansa bayan ya tabbatar cewa ba akan tafarkin sa yake ba wa qala kan ma'ana menene ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma al kafiri qala sa'u ila jabal ya'qsimuni min al ma qala la a'sim al yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al mawt fa kana min al mubarakina wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al ma wa qudiya al amru wa sawat ala al judi wa qila bu'dan lil qawm al zalimin annabi nuhu lokacin da ya ga dansa ya halaka ijiyar ruwa ta raba tsakanin su fa hala bainahuma al mawt fa kana min al mubarakina fi addu'a ya ce rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin Allah subhanahu wa ta'ala ce ya nuhu qala innahu laysa min ahlika innahu 'amila ghayra salik wa innahu 'amalu ghayra salik fala tas'al ma laysa laka bihi 'ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin to wannan abun yake tunawa dan haka shi ma yake sai ce ku tafi zuwa ga wani na daga nan sai a tafi zuwa ga annabi Ibrahim mahallu shahid a cikin nan shi ne su a wannan hadisi na shafa'a za su ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi salam wa qad sammaka Allah 'abdan shakura Allah ya kira ka a cikin alqur'ani cewa kai bawan sa ne wanda yake mai godiya shine zurriyata man hamalla ba'a nuhin innahu kana 'abdan shakura lalle annabi nuhu ya kasance bawa ne mai godiya ya Allah ka sanya mu cikin masu godiya abin da muka karanta na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh